This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barka ku da safiyar yau Litini 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024. Aisha Mu'az ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, sojojin Ukraine na daɗa janyewa daga wasu fagagen daga yayin da sojojin Russia mafiya yawa ke daɗa dannawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasa da ƙasa da dama waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da tauye haƙƙin ɗan adam. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yaƙin Gaza.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa ne suka hadu da ajalin su a jihar Taraba.
Da aka kama su aka kashe office din Hunter da dare sosai sai kidnappers ne suka haka kruce suka zo za su kwace wayannan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafin kenan sai ya gudu sai aka kashe ɗaya.
Sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askaraman zamfara da gwamnatin jihar ta yi.
Samu matsala da shi kanshi shugaban wannan da muke cema community protection guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da yazo yayi a gidan radio wanda ba daidai bane ba kuma da yawan su ba haka bane ba
kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Litinin. Sarkilu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata akan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar niyyar ta Allah na jihar Adamawa da karbara da kuma baiwa kwamishinan ƴan sandan jihar Toshiyar Baki. To amma dai yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na Russia yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Russia ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar General Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Siski ya ce sojojin Ukraine da aka yi wa yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake fafatawa inda Russia ta girke dimbin sojojinta a wurare da dama. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasa da ƙasa da dama wasu ma har sai yadda hali yayi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar. Wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya lokacin da Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da na BBC na wucin gadi bayan da suka yaɗa wani labari inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ke zargin sojojin Burkina Faso ɗin da cin zarafin bil'adama. Cikin kafafen labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar Faransa ta Le Monde Quest France da jaridar Guardian ta Burtaniya da Radio Deutsche Welle na Jamus da gidan talabijin na TV5 Monde na Faransa a cewar babbar hukumar kula da sadarwa CSC. Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar White House bata nuna alamar ana gab da cimma tsagaita wuta ba. Wani bayanin fadar White House na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a Gaza nan take. An ɗau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta. wato amma hatta tattaunawar da ake tsakanin Isra'ila da Hamas tare da taimakon Amurka da Masar da Qatar ta cije. Fadar White House ta ce a wata tuntubar Netanyahu da yayi, Biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe 17 cewa Hamas ta gaggauta sakin mutane wajen 100 da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta. Amurka dai ta yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni 6 akalla.
Madalla, kafin mu kawo muku sashen labaran na biyu, zamu bude taskar rahotanninmu wanda zai kai mu jihar Taraban Najeriya wanda ke arewa maso gabashin kasar, inda al'ummar garin Sankani da ke karamar hukumar Arukula suka yi arangama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane ne wanda ya kai ga kashe 4 daga cikin mutanen. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba na dauke da cigaban labarin.
A Najeriya dai yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na cigaba da cin karen su babu buka a shiyar arewa maso gabashin kasar, musamman a jihar Taraba, inda yan bindigan ke cigaba da walwalar su a wasu yankuna na jihar. Koda a baya-bayan nan ma yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta 3, sai gashi yanzu kuwa yan yankin Sansani dake karamar hukumar Arukula a jihar Taraban su ne suka yi artabu da yan bindigan, lamarin da ya sanya yan garin suka yi bata kashi da wasu wadanda ake zargi yan ta'adda ne a yankin Sunkani dake karamar hukumar Arukula a jihar Taraban. Har lamarin ya sanadiyar kashe wadanda ake zargin su 4, wani matashi wanda lamarin ya faru a idon sa ya koshe damun yadda lamarin ma ya kasance ta wayar telefon tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunan sa ba.
Aka kama shi, aka kashe office din honta da dare sosai, sai kidnapping sai suka haɗa kunce suka zo za ta ake wayannan ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karatu kenan, da ya gudu sai aka kashe ɗaya. To wayanda suka zo radio din wayannan ɗin kinata sai kuma sun ce aka kashe mutane. To ɗaya daga cikin su da ya koma gida zai je ya kwanta, sai aka je aka kama shi a gida. Garin kama shi ɗin Rehakis ya tashi, sai aka kashe shi aka kona shi da wuta. To ya zama gawa 4 kenan wanda suspected kidnapper.
Faruwar wannan al'amarin ke da wuya, wasu daga cikin mazauna yankin garin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayar telefon, tare da nuni da cewar wannan ba shi ne karo na farko ba, shi ma wanda ya bukaci da a sake sunarsa.
Gaskiya abu ya faru a Sunkani abun mamaki, abun takaici, amma muna kare gode wa Allah. Mu a Sunkani wannan abu ba shi ne na farko ba, wannan abu an yi shi, Allah ya yi ikonsa, yau an sake an yi shi. Domin bana iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu ƴan gari masu hannu a cikin wannan abu, su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan. Belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya, suke hana mu yin zaman lafiya a Sunkani. Yau Allah ya kawo mana cikin sauki, aka san ba aka harbi wasu daga cikin su, babu abun da zamu faɗa sai dai mu ce mun gode.
To ko mahukuntan karamar hukumar Arukula a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari? Tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar Arukula a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari, wanda ya ce
su dai an kada a samu su da makamai suka ta baka sun bada hudu duk mutum da aka same shi da makami bai ba zargi a cikin sa.
Na al'amarin ya faru kenan?
Ya faru
a wani yanki ne haka na Sunkani?
A cikin garin Sunkani.
Yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki?
A Sunkani yana zaman lafiya ba damuwa komai, abinda hakan na bai shafi kowa ba, ya shafi wanda aka same su da makamai ne, su ne kawai shafa.
Wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar Arukula?
Ina kira da al'ummar Arukula gaba daya ko a ji tsoron Allah.
Wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta danci da 'yan ta'adda a yankin nasu? A yanda nake kokari hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban sabon karta kwana, ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaishe ka Lado. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To Aisha, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ƴan ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump wanda ake ganin shi zai zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 yayi wannan furucin ne a jawabinsa ga babban taron ƴan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest babban taron ƴan ra'ayin riƙau din na CPAC ya dade da zama mai matukar tasiri a siyasar ƴan ra'ayin riƙau a Amerika yanzu ya yadu a yammacin duniya ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na CPAC a Hungary mai masaukin baki kuma babban mai jawabi Prime Minister Viktor Orban ya ce ƴan ra'ayin riƙau na da damar kwace mulki a wani babban zabi a wannan shekarar sannan ya ce
Make America great again, make Europe great again. Hoira Donald Trump.
Yace a sake farfado da martabar Amurka, a sake farfado da martabar Turai. Sai kai Donald Trump, sai kun yi ƴan rajin kare biyaucin Turai. A ƙarshe, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga ƴan luwaɗi da madugo da masu canza jinsin su. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya Lahadi a tabakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar hadari a Iraki. Ya ƙara da cewa za a iya amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake. Ya yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje. Tuni dai gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a Iraki zai gurgunta kasuwanci da cigaban tattalin arzikin ƙasar a cewar takardar bayanin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya yi kira wannan dokar mai haɗari da kuma tayar da hankali.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnonin arewacin Najeriya nan su goma da suka halarci wani taro da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka ta yi a birnin Washington DC. Na tattauna da gwamnan Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare akan makasudin dakatar da shugaban askarawan Zamfara wanda tun farko masana harkokin tsaro suka yi bayani cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan la'akari da irin ƙwarya-ƙwaryar horarwar da askarawan suka samu ga abin da yake cewa.
Mun samu matsala da shi kanshi shugaban wannan da muke cema Community Protection Guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan radio wanda ba daidai bane ba kuma da yawan su ba haka bane ba. Shi sakataren gwamnati ya ga cewa bai kamata a ce kana ma'aikaci ba ka zo kai irin wannan kalami ballanta nama in baka da wata hujja. Abu wanda yake magana da yawan su mun riga mun yi, me zai sa zai zo ya rayu wannan? Ya magana akan cewa ba a ba su kuɗaɗe ba a local government, wanda yake ni kuma na san cewa ina Saudiya, commissioner tsaro ya aika mun da takarda kuma na sa hannu akan cewa a ba kowane karama hukuma kuɗaɗe na kula da motoci da makamantansu.
Amma baka gani ko an samu irin matsalar nan da ake samu a Najeriya cewa an yi aiki dan aiki bai idda ba?
Haka ba zai yi ba. Kuma inda shi kanshi endo ta bai kyauta ba, ina tare da shi a kauran namu da kuma mun gaisa. Inda akwai irin wannan matsala sai ya ce gwamna ina son ganin ka, ko kuma a lokacin ma zai iya gaya min cewa ga irin matsalolin da ke fuskanta. Wato abinda mutane ba su sani ba shine muna cikin wani hali ne na kakazami. Kafin ma a bari mu yi wannan Community Protection Guard mun wahala, kafin a bari mu sai bindigogi ni na san wahalar da nayi. Sauraka irin abubuwan ba wai ko da shi zaka zo ka faɗa ma al'umma irin matsalolin da kake ba. Abinda zaka yi kawai kai dai kai abinda zaka yi ka tabbatar da cewa ka shawo wannan matsala, ba ma wai sai ka gaya ma al'umma ba. Ana ba shugaba ai mai uzuri kuma a tambaye shi aji abu ne wanda ni ne fa na tunanin cewa bari in zo in yi wannan dan kare al'umma
kudaden da muka kashe kadai na training mutanen nan da albashin da bindigogin da muka saya biliyoyi ne ba ba abun wasa ba
wani irin sauyi ko kuma akwai wa'adi da zaka iya bayarwa domin mutane su ga sakamakon wannan taro da aka halarta
matsalar tsaro kin sani ba za ka iya bada wa'adi ba dan da za a iya bada wa'adi da zan iya gaya miki cewa cikin kwana biyu da zan gwamna da na riga na gama wannan matsala amma abu ne wanda yana daukar lokaci abu ne sai kai zurfin tunani abu ne sai ka samu taimako sauraka abin da zan iya cewa ni da san tsakanin da Allah maganar tsaro yana zuciyata kusan shine babban matsalata
sama da shekaru 10 zanfara take fama da matsalar tsaro
kuma
kana tsare da wannan kafin kai tsaya takara
kware
wani irin shiri kai don tunkarar matsalar tsaron
wato na farko kamar yadda kake sani tun kafin nemi gwamnatin nan na san cewa kuma har ga Allah da na shigo din nayi abubuwan da zan iya yin bakin karfi na dan in tabbatar cewa na kawo zaman lafiya a Zamfara kamar yadda kika sani na dade ban da soja ban da dan sanda ban da civil defense sai yanda gwamnatin tarayya ce din saboda ina nan ina bin su sawu da kafa dan mu samu fahimta dan su taimaka mana su ba mu sojoji su ba mu yan sanda su ba mu makamai da sauran na'urori wanda za mu iya shan kan wannan matsala ta tsaro da muke fama da shi
gwamna Dauda Lawar dare kenan yayin wuta tattaunawa da muryar Amurka kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM sannan a duk sa'ar da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sannan ana iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kuma lokaci ne da Sarfilu zai gabatar mana da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin taki haƙƙin dan adam. A yau zamu daura kan batun zargin da ake yi shugaban kungiyar ne ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo commissioner ɗan sandan jihar Toshiyar Bai. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye gumi ya zanyo kama shugaban kungiyar meta Allah na jihar Alhaji Ja'uji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal dan lawan din Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'uji na amsan na goro daga hannun barayin daji yana kaiwa commissioner ɗan sanda na jihar. Wannan labari ya kai ga kama Ja'uji har kuma aka bude bincike dan tantance gaskiya da akasanta. Rindunar da ta kama Ja'uji don gudanar da bincike da zumman nesan ta commissioner daga zargin kamar yadda a makon da ya gabata idan wata kila mai sauraro na biye da shirin hakimin Belal Alhaji Abubakar Murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya bane
babu wanda ya kawo maganar commissioner ɗan sanda a cikin wannan al'amarin Malam Lado sai maganar cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba commissioner ɗan sanda an faɗe shi da kawai an yi kiro mai kawai ya kanta ya sani na ta san akwai abubuwa da suka taso na maganar mutane mu Fulani da kuma Mountain Vigilante da da aka samu ƙar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su nan mutum ka dauki sai su kuka ba su su mutanen Bajan Adama ko sai su ne shugabanni Fulani amma na maganar wai an ba da kuɗi ga chairman ne ko dan ya zai ba da ga commissioner ɗan sanda wannan ba daidai ba ne to wannan shi ne gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga sun ya kawo commissioner ɗan sanda babu sun commissioner ɗan sanda don a tabbatar da wannan maganar an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban shi ya ke dalilin su mutanen mabban ne chairman ɗin an zauna an kofa ne cikin na ba haka ba ne ta je da maganar
yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan ki shugaban wannan kungiya Alhaji Ja'uji Isa kan cewa ai an riga an lafta mai kashin kaji wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wannan al'amari ba haka bane
to shi zaka da shi haka rayuwa ta duniya da kuma shugaban ki dama haka ta ga dai dole a san aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba ra'ayi ba akan ka ba sai ya kawo kuma dole ka da ce shi maganan yana kyaman ko shugaban Fulani ko shugaban Magon na Adamawa an faɗi abu akan sa ba tilas ne kace ya dauka ko mu bai dauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban kasa ba su wuce ba ga jira faɗa ba akan social media ana faɗan maganan da akan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayin ka na shugaba ka dauke shi ni dai a iya sani na shugaban Fulaku ko Magon na Adamawa shine wanda muka dauki sai zamu na kasance da muka bashi aminta to wannan shine zan iya faɗa
wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shafi fadi da ake tayi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga shugabannin kungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsayin gargajiya a jiha
ko banan lado da farko dai zan ce nan dama da bawa jama'a hakuri mutane su hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gajiya ka dama dole ne haka ya faru dole ne an hada kai an hada hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu kwashin garin al'amari wannan shine shugabanci ina kira ga jama'a kaza kowa da kowa kowa zai kwantar da hankali sannan shi ne kira ga gari da jama'a gaba daya
kamar yadda aka ji hakimin Belal ya karanta wannan labari tare da neman afuwa daga ja'oji duk da haka lawan miyatta Allah barisa Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna
Dawa sunan na barista Abubakar Zubair Colonel. Da gaskiya a matsayina ne legal advisor na miyati Allah kuma ni ne lawyer shi chairman na miyati Allah Alhaji Oji Isa. Jiya misali karfe 10:12 sai aka kira ni a SIB akan cewa ai da na aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini post da akan maganan defamation of character akan maganan shi sarkin Belal hakimin Belal ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓa kudi a hannun a mutane especially in issue ya kawo kamar gamar game da irin su shari'ar nakin nabi da wasu yana karba kudade yana kawo commissioner of police da Adamawa state da aka nuna min wannan tangur kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni lawyer sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan amma sai ni lawyer ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na miyati Allah bai taba yi wannan abu ba bai taba yaje ya samu commissioner of police ya ce masa gashi na kawo maka abu bai taba ba shi aikin sa da yake yi in an zo akon yadda zai yi settle akan wani issue ya shiga yayi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai yi hannunsa ba zai tura ma police wannan kan haka aikin sa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa shi hakimin Belal din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuman su ya sa aka kama su ya sa yaran gidansa suka dake wa'ancan mutane har ɗayan ya rasu
amma barista yanzu misali shi hakimin Belal bayan kun je gabarin commissioner yan sanda ya yadda ya zo gaban commissioner yan sanda ko bai zo ba
yawa da jiya commissioner of police ya faɗa cewa lalle Laraba hakimin Belal zai zo muka jira zuwan sa don shine ainihin wanda ya haddasa wannan abu buji a bakin sa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mu mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun chairman na miyati Allah ya yafe masa yayi kuskure yayi karya da chairman ya gama na kuma kace ai a matsayin mu lawyoyi don in ka bata mutu suna don kace masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi chairman yana karba kudi a madadin sunan da a madadin commissioner yana kai masa ya kira yan jaridun yayi musu bayani cewa maganganun da nayi akan chairman cewa ga ayyukan da yake innan karya ne kuma ina nema ya yafe mini haka ne ya kamata ayi amma shi ya tsaya akan cewa zamu hado karfe 2 da shi yazo ya gaya muku ku yan jaridu cewa bayanin da yayi ma yan jaridu cewa ga aikin chairman Ja'oji nan kar ya iya zo to shine yanzu mu muna nema zamu san chairman ya neman hakkin sa amma dole ne mu je kotu yazo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma yazo ya nema gafara kotu ya sashi yayi abinda muka nema yayi dama shine abin da ya kamata ayi
To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar miyati Allah Ja'oji Isa ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban commissioner yan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana.
To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalaman sa ko dai ya tashi a gaban commissioner yan sanda maganar da ta susu ce da haka kenan koya.
Abin da ya faɗa a gaban commissioner yan sanda ya gamsu. Ashe zai zo za su je su rubuta su nuna duniya abin da suka faɗa ba haka bane. Mun gangara mun dawo gaban PPR Ngurojo ya nana ta cewa cewa shi zai fada zai nuna duniya abunda suka yi da ba haka bane abunda suka yi da kuskure ne na sheto su yin gani su yi kuma duniya ya gani
to yanzu tunda kuka rabu a ofishin ƴan sanda musamman gaban shi commissioner ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba ai komai ba
yanzu dai ba ai komai da ya ce mana za mu zo mu zanna shi a shi tunda zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba zai zo ba na sheto shikenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma duk gunda yake aje a nemo shi ya fada ma duniya shi fa abun da suka fada din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito ka ce ƙarya ne sannan duniya ya yadda lalle ka faɗi da jiya ga abun da ka faɗa yau ka fito ka ce ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba idan ina gode Allah ina gode annabi Allah ina gode shi kuma shi nan fulin Adama zai don abun da ya sa ya yi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne duk ya yi bincike da kanshi ya tabbata wannan abu ƙarya ne to abun da nake faɗa don Allah in ma ka tube mutum to ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba bai kamata ba in ka yi abun nan da zuciyan ka kawai ka fito da wani kalma wanda ba shi bane wannan ba daidai bane don Allah ina roƙo shi kuma ina gode shi kuma shi nan police har ga Allah don yayi tsakanin sa da Allah kuma yayi gaskiya don yau da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban ku shi nan police ina gode Allah ina gode annabi Allah ina gode gaban ku shi nan police ni kuma ina nan in akwai wanda na karbi ne ragoman sa ya fito ya gaya mai wane ka karbi ne ragoman na wallahi ni za mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba za mu amince ba don ya bata mana suna yanzu ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne
to me zaka ga yawa ma magoya bayanka musamman ƴaƴan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wannan labari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jaha
abun da zan gaya musu ko waya kwantar da hankalin sa ya haƙuri wannan abu ƙarya ne wannan abu ba gaskiya bane tunda rana daya ta abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban commissioner police ya zo ya faɗa ƙarya ne don Allah kowa ya haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su haƙuri
masu raro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku masu raro yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa kuma kasance lafiya
an gaishe da Sarfil yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice
to a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rashe yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Russia ke dada dannawa zuwa yamma a cewar General Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama wasu ma har sai yadda hali yayi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ra'ayin rikau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zabi a watan Nuwamba Trump wanda ake ganin shi zai zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 yayi wannan furucin ne a wani jawabinsa ga babban taron ƴan ra'ayin rikau CPAC da aka yi a Budapest Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga ƴan luwaɗi da madugo da masu canza jinsin su
masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma zamu nade tabarmar shirinmu na yanzu yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Calvin ni Aisha Mu'azzu ake cewa wani lafiya Ma'asala.